الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله بسنئي مؤمنسا من أقوم أقول مسا ليسر من هدواء وأن مصلاتي mai tarihi masallacin galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan marece na talata 6 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 28 ga watan uku ko na a shekara ta 2023 da lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu a suratul nisa aya ta 58 za mu shiga insha Allah yau hadda aya ta 59 cikin faɗin Allah maɗaukaki inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli inna allaha ni'ma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira wannan aya lura da abinda ta kunsa masu faɗi na hukunce-hukunce musamman abinda ya shafi mas'alar amana da kuma wajibcin a bada ita a cika ta a mai da ita yadda aka karbe ta in ta wada'ice da makamantansu da kuma wajibcin yin hukunci tsakanin mutane da adalci to amana hakika wani abu ne mai tarihi da dadde mutajazzir a cikin addinin musulunci bal tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi kun san daga cikin sunayensa akwai me al-amin me yasa ake kiransa al-amin saboda ya siffantu da siffar amana me mutanen jahiliya suka gani tare da shi har suka siffanta shi da wannan suna shin maganar ajiya ce ko maganar kasuwanci da ya rika yi a lokacin na iyalinsa ko kuma wasu abubuwa in dai dangane da shi ne to zaka ce komai suka kalla domin babu wani abu daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai cancanci a ambace shi a matsayin abun yabo ba, wanda shi kadai ya cancanta masa sunan Al-Ami. Lokacin da Abu Sufyan ya je wurin Heraqal, shugaban emperor na Rumawa, ko wakilinsa, daga cikin abin da yake tambayarsa, wai wannan mutum me yake koya muku, ko me yake kiran mutanensa zuwa gare shi? Daga cikin abin ya ambaci, yana umartar mutane da kar a bautawa kowa sai Allah ɗaya, yana umarni da sallah, yana umarni da sadar da zumunci, yana umarni kuma da riƙon amana. A wata riwaya yana umarni da riƙon amana. Shi kaga riƙon amanan nan ya fito fili daga cikin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka zo ka duba a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nasoshi ga sunan da dama, da wannan da muke karantawa, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl, da siffanta mu'minai masu siffar imani, daga cikin siffofinsu Allah yake cewa walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ashe ri'ayatul amana yana daga cikin abun da za a siffanta mu'mine da shi. Tunda Allah ya siffanta su da shi, to lalle abun yabo ne. Allah madaukaki kuma da ya magana akan amanat taklifi, yake ba mu hikaya da labarin hikimarsa da kuma yadda ya ɗauko abun. Yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inuna maka yadda sauran halittu suka guji wannan amana, tare da cewa ma'anonin amanar a kowanne siyaki a waɗannan ayoyi, haka nan kuma cikin hadisai ya bambanta. Wannan wadda ake magana a wannan ayar ba ita ce wadda ake magana ta siffar mu'minai ba. Ta siffar mu'minai ana yaba musu ne cewa in an ba su amanar wadda wajibi ne a kiyaye ta, to suna kiyayewa. Wannan kuma amanar taklifi ce, asalin wato ɗorawa halitta taklifi. Allah yana ba mu labari ne ashe ba da ɗan adam ya fara ba, an gane? Labari yake ba mu na hukuncinsa subhanahu wa ta'ala a cikin rububiyyarsa, cewa lokacin da ya halitta akwai halittu da yawa. Dama kafin ya halicci ɗan adam ya halicci abubuwa da dama. To an da aka kammala abinda, ko kuma a wata wani mataki na halittarsa da aka halicci ɗan adam, sai kuma aka tuntuɓi sauran halittu. Aka tuntuɓi as-samawati wal-ardh. As-samawatin nan ba ku san adadinsu ba, Allah ne kawai ya san adadin sammai da ƙasa da kuma abubuwan da suke cikin ƙasai ɗin. Duk Allah ya tuntuɓe su. To yaya? A ɗora muku doka yadda ran ƙiyama za a yi muku hukunci a kan wannan doka, gwargwadon aikinku. Za a aiko shari'a ta zo muku, kada ka yi motsi, kada ka yi kaza, nan kuma ka aikata kaza, nan ka aikata kaza, ga nau'o'in ibada da za a ɗora muku. Tunda dama Allah ya riga ya gaya mana kowanne daga cikin halittarsa yana tasbihi gare shi, haka ne? Amma mu ba mu fahimci wannan tasbihin. To ƙarƙashin haka duk waɗannan halittu, har da duwatsu, duba girman dutse da aka ce za a ɗora masa doka, a ɗora masa shari'ar, yi na yi bari na bari, sai ce a'a Allah ba zan iya ba. Fa abaina, wannan iba'i ba iba'i ne, ba iba'i ne na istikbari ba, iba'i ne na jin nauyin abu da kuma itirafi da raunin ba zan iya ɗauka ba. ba umarni ne da zai Allah zai bar su ce mun kidin ya Allah je ka kaiwa wasu ni ba za mu ba irin na banu Isra'ila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ba irin wannan ba irin na jin rauni ne mutum ya ji cewa an ce abu ya nuna ba zai iya ba irin abinda annabi Nuhu zai yi annabi Ibrahim zai yi gobe kiyama an ce su zo su yi ceto su ce a su ba su kai wannan matsayi ba an gane irin wannan abin ne duk da wancan ba ababin takalifi bane mutane ne suke roƙon su wa ashfaqna kun ga wannan ya nuna maka akwai tsoro a ciki eh sai suka tsorata suka firgita to bayan nan sai me ya faru wa hamala hal insan sai al insan ya zo ya ce ya Allah ni zan dauka gani ka dora mun da haram din da halal din mu je mu gani me zai gudana ya dauka sai Allah ya siffanta shi da wata sifa da ka iya cewa waɗancan da suka kidin sun fi shi tsarki a waɗannan sifofin guda biyu Allah ya ce innahu kana zaluman jahula innahu kana zaluman mai yawan zaluntar kansa jahulan mai yawan jahilci bai san abin da zai je ya dawo ba shi yasa ya dauki wannan ina ma tausaya wa kansa yace ya Allah a halicci wasu daban a dora musu wannan haram da halal din mu dinnan a bar mu ran kiyama mu ma ce mana ku ne turaba kawai shikenan a je a gama labarin mu je to amma dan adam ne kuma duk wani na cikin hikimar Allah dama Allah ne ya rubuta abin da zai faru kuma babu abin da yake kaucewa daga hikimar Allah da rubutun Allah to Allah ya bamu wannan labari wannan to wace amana ce ta takalifi ce akwai amana ta da take magana akan kar a yi yaudara kishiyar yaudara shine me rukun amana kada mutum ya siffantu da halin abin nan cin amana da zambo cikin aminci dama kun ga haka ake cewa zambo cikin aminci me ma'anar wannan hausar mai kyau ma'ana a amince maka sai ka yi zambo to irin ta zo a siyakin fadin Allah madauki ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum antum ta'lamu yani wanda aka yi akafin abin da ya shafi abin nan yadda fitinar ƴaƴa da mata akwai amana a cikinsu wanda in ba a kula da ita ba zai kai ga a saba wa Allah duk a cikin wannan siyaki ne zaka hararo waɗannan matsalolin saboda fa'in da wannan amana take ciki shi yasa maganar malamai musamman irin su al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir nasa da yayi magana akan wannan aya wajen umumin mukhatabin suwa ake magana da su har ya hakaito cewa wannan umumin an samo shi har daga su Al-Bara bin Azib da shi dai da wasu daga cikin sahabbai cewa wannan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl to umumin ne da ya shafi kowa ba iya masu shugabanci bane ba iya masu adalci a masu kara'i abin nan hukunci a kan mutane a alƙalanci ba don haka ya shafi kowa duk wanda aka bashi amana kamar da zamu zo mu bada misalai amana ta bangaren shugabanci amana ta bangaren yadda za a yi shugabancin a cikin al'umma da dai waɗannan abubuwa duk wannan sun shiga ciki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi rabin imani da amana la imana liman la amana ta lahu annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya yi umarni da babu tit for tat a babin amana da khiyana kun gane me nake nufi yawwa me ma'anar babu tit for tat ai kun san dai me tit for tat in an ma karama saboda umarnin da ya bamu shine addi alladhi tumina ko yawwa addin ladhi itamanaka amanatahu wa la takhun man khanak, wanda ya baka amana ya amince da kai ya baka amana to ka bashi amanar sa, wanda ya yaudare ka kuma kar ka yaudare shi. Kaga kenan babu mene, babu ganin wannan tit for tat in amma karama. Kun ga a musulunci ba kowane abu ne ake maka ka tsaya karama ko yaudan mutum yayi maka yaudara. To ai yaudara asalinta haramun ce, ba a mai da ramukon haramun kuma da haramu. Yau dan haka ba a gyara batil da batil. Idan mutum yayi maka abin da ba daidai ba, dama ai umarnin Allah shine kai mai in ya munana maka kai ka kyautata masa. Duk wanda ya munana maka mu'amalar da zaka yi masa ita ce ka kyautata masa. Idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ina jin bare mun yi magana akan wannan da kuma fa'idojin da har malam Ibn Qayyim ya ga mun, ina jin kuma a cikin darasin Ighathatul Lahafat. Na'am. Ilimin fa'ida babba da yake fadar yadda ake mu'amala da maki. Idan daga aljanu yake makiyin naka, me za ka yi masa? Isti'aza, ka nemi tsarin Allah domin ya fi ƙarfinka. Yau ka nemi Allah ya tsare ka tsakaninka da shi. Idan ku ɗan adam ne maki, to maganinsa shi ne kyautata masa. Kyautata masa. Yana da nauyi, yana da zafi, yana da wahalar yi, amma babu maganin abokin gabarka in mutum ne kai ka riƙa kyautata masa. Ya zage ka, ka yaba masa. Ya yi da kai ya cuce ka, kai in ka je wurin da ya taɓa yi da kai ɗin nan, kai kuma ka yaba masa. Sai ka ga irin girman da su waɗanda aka yi da kai a gabansu za su gani naka. Haka ne? Ko ba haka ne? Mutane sun zauna sai wani ya zo ya zazzage ka a wurin baka ne. Kai kuma da ka zo wannan da ya zazzage ka sai aka ji ka yaba masa, ka yi wani mutumin kirki ne kaza 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 kaza. Wallahi ina ƙaunar bawan Allah na. Za su yi wani turis, sai su shi wani wani iri ne. To sai ka ƙara ƙima a idonsu. To wannan ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amala da adawa ce. Wurare dai da yawa a cikin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofin da aka siffanta muminai da su shi ne riƙon amana. Kun ga babban hadisi ko asharul ahadisi a wannan babi da kowa daga cikinku ya sani, ayatul munafiqi mene? Talata. Idza haddatha kadzaba wa idza atumina mene? Khana. To waɗannan hadisai dai suna nan da yawa akan maganar amana. Majalatin amana suna da yawa, wuraren da amana take shiga. Na farko, babbar amana a rayuwar mumini ita ce tauhidin da ke tsakaninsa da Ubangiji. Babu amanar da ta kai tsare tauhidi, babu amanar da ta kai ka tsare tauhidi tsakaninka da Allah. Ka kiyaye Allah, kada ka bari zuciyarka ta karbi ta yarda ka ɗauki wani wanda ba Allah ba, ka ɗaga shi sama, ka daidaita shi da Allah, ko a suna, ko a siffofi, ko a girma, ko a alƙadari, ko a daraja, ko a iko, ko a ayyuka. Abinda Allah yake banta da shi sai ka ɗauko wancan shi ma ka haɗa shi da Allah. To ba abinda Allah ya tsana irin wannan. Kada ka bari ku saba da Allah akan wannan abu. In kai masa kowane sabo ma ba za a ce wai da sauki ba, to bai kai dai wannan ba. Bai kai wannan ba. Don haka tauhidi shi ne babban abin amanarka. Amanarka kai a kanka, ka kiyaye duk ƙofar da aka ce za ta kai ka zuwa ga shirka, to kar ka shiga. Babu abin da ya kai mutum ya zalunci kansa irin yayi shirka. Inna shirka la zulmun azim. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da wannan aya, ya fassara abin da Luqman ya gaya wa ɗansa, la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Sai kuma ya karanto fadin Allah madaukake, alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ya fassara abin da ake nufi da zulmin, inna shine shirka. to babban abin da zaka yi na zaluntar kanka wajen alakarka da Allah ya kai mumini shine kai shirka da Allah zaka duk kofofin shirka ka guje su duk kofofin da zasu inganta maka tauhidi ka shige su duk inda kaji an ce wannan abun shirka ne kar ka ce da Allah kar ku dame mu da zancen shirkan nan ko kullun shirka shirka so ku ji ai ta kafarta ku ci kafarta mutane ka tsaya wallahi ka fahimta menene wannan abin da aka ce shirka a ce guru laya baka wani baya so a ji ya ce to in za a zo ka ni mutane na'am dole a faɗa guru laya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su ya faɗa inna ruqa wat tama'im wat tuwalata shirku ya kira su shirki saboda me saboda ratayar zukata a jikin su a karka bari zuciyarka ta rataye da wani i'timadan tawakkulan su'alan isti'anatan isti'azatan duka karka nemi wani wanda ba Allah ba yayi maka ɗaya daga cikin waɗannan wallahi ina ga muku babu amanar da ta kai wannan amanar girma wannan dangane da kanka haka dangane da ƴaƴanka da matanka babban ilimin da zaka samu su shine ilimin nesanta su daga shirka ka koya musu tauhidi babu kaza a wannan gidan kada wani ya shigo mana da laya kada wani ya shigo mana da guru babu tsafi ba zuwa gumboka duk matar da kaji tana zuwa gumboka a cikin matanka ta tafi kenan kai sallama da ita saboda tsabar kishin ga tauhidi kawai ka sallame ta sunanta ba matarka ba ta je wani gidan boka dai ba a zuwa gumboka a gidanka to shine kace kan mai tauhidi kuma mai rike amanar imani da tauhidi ƴaƴanka haka ka dora su akan wannan abu duk abin da zai sa su fada kwarin harkar shirka da kuma harkar batsalar da za ta kai su zuwa ga rabuwa da addini watsi da cewa ma babu Allah da maganar ilhadi duk waɗannan abubuwan a tsora ƴaƴa akan abin da zai nesanta su daga gare shi ka zauna ka zuba ido a gidanka cewa lalle kowa yana kan tauhidin da ya ishe shi ya shiga aljanna sauran abubuwa da sauki in aka rasa wannan an shiga uku to ne ita ce babbar amana inna arabna al-amanata ala as-samawati wal-ardi a cikin amanonin taklifi gaba ɗaya babu wanda ta kai wannan ka ji wannan a jikinka ya ratsa jikinka a zuciyarka cewa lalle tauhidin nan sama yake da kowanne abu abu na biyu tauhidi akan ko in ce amana wajen kula da immediate wajibanka wajibanka al'ainiya tunda ka san wajibai hawa-hawa ne akwai wajibi kifa'i ko akwai kuma wajibi aini to wajibin da yake ya fi hawa kanka to shi ya kamata ka fara da shi wajen riƙon amana menene wajibin da ya fi kowanne wajibi hawa kanka shine wajibin iyalanka da ƴaƴanka matanka da ƴaƴanka kula da su amanar ci da su amanar shayar da su amanar ilmantar da su wannan sama yake da duk wa'azin da zaka je kai a waje a matsayinka na malami ko malami ne mutum ko mai zuwa wa'azi ne ko mai sauraron karatu mahaddacin alqur'ani babban wajibi a kansa shine wannan matansa da ƴaƴansa wannan ri'ayar da za a tambaye shi a kai ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ta ina za ka yi wannan ta hanyar dora su akan abin da zai nesanta su daga azabar Allah da ilmantar da su a koya musu addini ran da za ka zo ka mutu ka bar su to za su iya rayuwa da kansu a matsayin musulmi cikakkun musulmi ba wai sun san komai ba amma alal aqalla sun san nauyin da ya hau kansu kuma za su sun damu da wannan abun harkar musulunci ita ce abin da suka sa a gaba haka duk abin da zaka dora ƴaƴanka a kai in ba harka ce ta fahimtar addinin musulunci da raya shi a zuciyarsu ba to hakika ko menene shi bai kai shi ba ban ce aikin banza za ka ke ba wani abu ne da kake mai amfani to amma la'alla wannan abun amfaninsa a duniya ne za su yi karatu ne ko ba dan su amfane ka bane dan su amfani kansu za ka bar musu dukiya ne ko ba dan kai ka amfana da ita ba bayan ka mutu tunda babu wani amfani kada dai a ce musu talakawa kar a ce sun tagayyara to amma babban abin da yafi komai muhimmanci haduwar su da Allah akan tafarki madaidaici in ka bar musu duniyan nan da gidajen da ke duniyan nan da duk kudin da ke duniyan nan a ce dun naka ne in ka bar wa ƴaƴanka baka bar musu shiriya da tarbiyya da tauhidi ba to gara a ce baka bar musu komai ba gara ƴaƴan talakawa da aka bar musu addini haka waɗanda Allah ya hore musu hali in ana wannan magana wallahi ba hasada bace ake yi ku shawara ce kuma alhamdulillahi akwai waɗanda suke daukar wannan shawarar a zamanin yanzu alhamdulillah ana samun canji matuƙa manyan mutane da masu kuɗi da ƴan boko da sauransu wallahi in ka ga yadda suke juyawa yanzu zuwa ga harkar tadayyuni sun fi ƴaƴan talakawa da yawa kun yi ladonin ko bukai da ba ƴaƴan talakawa da yawa yanzu duk wanda bai samu tarbiyya a gidansu ba to sun fi kowa fitsara da saban Allah da karkacewa saboda rashin tarbiyya sai ga ƴaƴan masu halin da ƴaƴan waɗanda suke ƴan bokon ne da suke ɗaukar nauyin su sa su a makarantar da za a ba su tarbiyya sun fi samun tarbiyya ko ba ku yadda ba haka nan can yake ko ba haka bane yawwa to gaskiya ai samun gatan a sa ka a makarantar nan da za a baka tarbiyya wallahi ba karamin abu bane duk wanda kuka ga an bar shi a titin nan yana gararan ba ya kasa kammala primary ya kasa kammala secondary ya kasa kammala jami'a bai san inda za shi ba nan da shekara 10 ba shi da plan din baɗi to ba karamin abin tausayi bane kuma duk fitinar da take damun mutane daga nan take fitowa duk wanda zai amfani da su a ba su kwaya a ba su waye su amfani da su a komai daga nan ake daukowa ba daga waɗancan ba haka ba koyaushe ne in an magana cewa ayyan masu kuɗi ko ba kai tsammanin cewa ayyan masu kuɗi gaba ɗayan su lalatattu bane a ba haka bane wanda suka rasa tarbiyya a gidan kuɗin ba a damu da a sabora su akan tarbiyyar addini ba to gaskiya alhamdulillah tawajjuhin da mu da yanzu a Najeriyance muke gani akwai ci gaba sosai a gun da manyan mutanen da masu kuɗin da bai kamata kullum ana magana ya zama cewa su ake condemning ba ya kamata mu dawo mu talakawan da ƴaƴan mu talakawan mu duba cikin mu mu ga yadda muke zama cewa lalle muna buƙatar mu canja wannan tunani amanar da Allah ya dora mana ta kula da waɗannan ƴaƴan na faɗi wannan ina jin darasin mu na biyu ne ko na uku in an maimaita ba matsala ba ce amanan nan da Allah ya dora mana dangane da ƴaƴan nan muna wasa da ita shi yasa ba mu kaddara ta haqqa qadriha ba da mun ba ta matsayin da take da shi ba za mu zo muna ihu wane shugaba yayi musulunci ko bai yi ba ko ba haka bane wane mai kuɗi yayi musulunci ko bai yi ba za a zabi wane ko ba za a zabi wane ba alhali kai a gidanka ka duba kanka ka gani kai din waye tsakaninka da Allah amanonin da Allah ya dora a kanka waɗanne ka sauke kun fahimci zance na maimakon kullun kallon sama da jefa laifi da jefa zagi mu dawo ƙasa mu kalli mu din su waye inda muke zagi wani bai kaza ba wani bai kaza ba to mu me muke kowa ya koma ya duba rayuwarsa me yayi dangane da wannan amana ya rike matarsa ci da sha da tufatarwa ko ya batta cikin wulakanci ya rike ƴaƴansa ci da shayarwa da tufatarwa da ilmantarwa duka da matan ma duka yana kulawa da su a waɗannan ɓangarorin ko kuwa kawai ya iya surutun da zagin wasu da fitowa bakin titi da nuna kowa bai iya ba in fa baka fahimci wannan ba to kana da matsala a fahimtar ka ta alaƙarka da Allah domin Allah ya dora maka wannan wancan kuwa na cewa ka kula da manya su yi siyasa daidai ku gane nan tana ka kula da manya su yi abu kaza daidai na halal da haram ko makamancin wannan wala Allah bai dora ma wannan ba sai in kana da ilimi a matsayin ka na mai nusarwa ne fadakarwa na'am kana da wajibin kowa yana karkashin ilmantarwarka amma kana da kai ba mai karatu ba kai ba mai kudin ba kai ba mai komai ba abu ɗaya ka iya kawai ka hawo Facebook ka zagi wannan kuma kana da naka nauyin a gida kai ma ba kai ba ka zagi wannan bai kula da kaza ba kai kuma a gidanka baka kula da wannan abun ko wanda ma yafi shi muhimmanci ba ya kamata mu yi kanmu adalci mu gyara yadda muke kallon al'amura da haka insha Allah ta'ala zamu yi nasara in muna zancen amana kullum sai mu faro ta kan shugaba yayi kaza duk mu manta namu da na ƴaƴanmu da sauransu anan muke mantawa da karatu anan muke zaluntar ilimi mu zalunci karatu shi kansa kuma mu dora mutane akan gaba da wasu mu dora mutane akan hassada ga duk wanda Allah ya bashi wata ƴar dama sai ga mu dora mutane akan gaba da su da kin su kai ka dauka mutane rayuwar da suke yi yanzu ita ce duk wanda aka gani da ƴar wata dama to kai a kira shi azzalimi a kira shi barawo a kira shi ƴan babakere ƴan kaza da kaza an dora yara akan irin wannan tarbiyar kuma ba daidai bane a dawo da adalci kowa ya dubi abin da Allah ya dora masa me Allah ya dora mun akan ina da ƴaƴana da matana in kula da shi me Allah ya dora maka akan ya dora maka kai akan ƴaƴanka da matanka ka kula da shi me Allah ya dora maka a kasuwa da kake mu'amala da mutane kiyaye haƙoƙinsu in kai dan kasuwa ne mu shigo ta nan riƙon amana alƙawari da rike shi wajen saye da sayarwa an sa rana kaza za a biya kaza to a rana kaza a biya in ka saba wannan yana cikin cin amana sunanka ya ɓaci ka shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsoratarwa daga cikin alamar sa'a cikin hadisin abin nan Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu cewa za a zo ana zancen a cikin ƙabila kaza akwai mutum mai amana a cikin ƙabila ana tabbinciken masu amana an rasa a cikin al'umma saboda ƙarancin masu amana to alama ce ta tashin alƙiyama ta kusa to ka kula da wannan kar ka yaudari kowa kar ka yaudari ɗan unguwarku kar ka yaudari ɗan garinku kar ka yaudari ɗan jiharku kar ka yaudari ɗan ƙasarku kada ka yaudari kuma wanda ba ɗan garinku ba ba ɗan jiharku ba ba ɗan garinku ba ba ɗan ƙabilarku ba kada ka yaudare shi saboda bambancin wannan inda aka fito ɗin kowa kai masa adalci kada ka yaudare shi a kasuwa kada ka yaudare shi a dukkan wata mu'amala in kai mai sana'a ne haka a cika alƙawari muna watan azumi tailoli suna nan da ɗinkuna iri-iri in ka hango ba za ka iya ba kafin wata ya ƙare kar ka karɓa yana cikin yaudara da cin amana ka karɓa ka san ba za ka iya ba sai bayan sallah za ka bi mutum a sa ƴaƴan mutane kuka bikin da ake so a yi shi ranar idi yara suna farin ciki su zo suna kuka wannan ka ci amana in kai haka mutum ya riƙa jin girman wannan abun cewa ya ci amanar da Allah zai kama shi da ita ba abun wasa bane wallahi ba abun wasa bane waɗannan su ne amanonin da su ne immediate wajiban da suke kanmu wanda su ya kamata mu kalla a matsayinmu na musulmi kafin mu kalli wasu abubuwa amana ta mata dangane da mazajensu su ma akwai amana kar su yi musu sata kar su yaudare su kar su kawo wanda ba sa so a cikin gidansu duk dai mun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata dangane da wato mata su kula da mazansu a riƙa godewa da yabawa abinda miji yayi a daina cewa baka taɓa yi min komai ba komai ƙanƙantar abinda Allah ya hore masa a yi haƙuri da shi a ce Allah ya ƙara albarka sai ki ga Allah ya ƙaro muku albarka a gidan haka amana akwai ta a malamin makaranta zamansa a aji da koyarwa ba ya karɓi albashi kuma baya koyarwa ba amana a ma'aikacin gwamnati ya zauna ya yi aiki kuma kada ya ɗauki abin da ba nasa ba haƙƙin da ba nasa ba kar ya taɓa abin da yake nasa a bashi ya halatta ma ya nemi abin da yake nasa abin da ko ba nasa ba kada ya ɗauka kada ya nema in an hana shi kuma kada ya ji haushi tunda ba nasa bane ma'aikaci ya zama mai tsoron Allah irin yadda ake so kowa ji tsoron Allah hakanan in a shugabanci ne mai shugabanci to an zo gun wanda kuke so ko mai shugabanci a riƙon amana wajen shugabanci wajen zaben wanda ya dace a dora a kowanne mahalli manzo Allah subhanahu wa ta'ala ambata daga cikin tozarta amana shine a bada shugabanci ga wanda bai dace ba har ya sanya wannan a matsayin alamomin tashin alkiyama idza wusila al'amru ila ghairi ahlihi in aka dangana lamari zuwa ga wanda ba su cancanta ba wanda ya karanta wani abu kuma nan ya kware sai a dauke shi a bashi wani abu daban ya kula da shi bayan kuma ba zai iya ba ba ma zantan karatu ba wani bai karanta ba ma wani ma saboda siyasa kawai saboda jam'iyya aka dauko shi aka bashi amma ilimin wannan takhassusin da wannan gefan ba shi da shi ba abin da yake da alaka da shi to wannan shi ma menene cin amana daga shugaba wajibi a duba abin da ya dace a dora wanda ya dace a wurin daka abi abin ta hanyar profile a duba wane ne yake kaza ina za a sa shi wane ne yake kaza ina za a sa shi babu zancan wane ya mana hidima wane bai yi ba amana ce ta al'umma baki daya yanzu ta al'umma baki daya ba ta jam'iyya kaza bace ba ta jam'iyya kaza bace ta al'umma kaza ce dan kan ana zancan kasa ta al'ummar kasa ce baki daya in ana zancan jiha ta al'ummar jiha ce wannan yana cikin amanar da Allah zai tambayi shugaba a kanta naka idan za a zabi masu bada shawara masu aiki amma su rike ma'aikatu commissiononi ministoci da waɗannan wajibin shugaba da yake shine mai executive power kamar da ake cewa to waɗannan abubuwan in ya tsallake su Allah zai tambaye shi musamman a ce ya tsallake su ne saboda wasu considerations din da ba na shari'a ba to Allah zai tambaye shi kada ya ce a'a to ai dama ba shari'a ake bi ba democracy ake a'a sunanka Muhammadu anan zancen yake to tunda ko sunanka Muhammadu sunanka Yusufu sunanka Dallabi da sauransu to ko me sunanka musulmi kai ne mai la ilaha illallah to wannan ce sababin ko in ce wannan shine sababin da zai sa ai ma tambayar ba saboda system din bane tunda ka yadda ka shigo kuma da imaninka da sallarka da azuminka da zakkarka ka sa ran za a karbe su to wannan ma yana cikin abin da za a tambaye ka ko to hakanan abin da ya shafi hukunci tsakanin mutane shi ma alƙalanci ma'aikatan tsaro duk amana ce fa kowa a kansa duk wanda zai karbi wani kwabo ya kauda kai a yi abin da ba daidai ba ƙasa ta zama ba ta da doka to hakika ya ci amana ya ci amana yana cikin abin da muke kukansa ɗazun mu nake ta zancen kullum kamar fada daga nan zuwa Kano na dawo da Kano da su ɓacin ran yadda al'amuran dokar bin titi kullum take lalacewa kowace shekara sai ka ga ƙarin lalacewa ba da ma sai da ne wannan faɗan ko sai ka ga abin wato kullum yadda ka san ƙasar mahaukata haka muke kowa abin da ya ga dama yake kuma kowa zuciyarsa a nan babu wata doka ta tsari da ake bi kowa ya shiga nan ya shiga nan in an yi sa'a ba a ci karo ba shikenan an yi sa'a an tsallake fu wannan ya fito ta nan wannan ya shiga ta nan babu in wanda zai tsare din ya tsaya yana tsare ku to ba abokin gaba a gun ku irin sa ku ta zagin su ƴan rosafiti ne ƴan waye da ƴan waye suna tsaye da ku ana yin kansu wai za a buge su wai ani ba na tsaya ma waɗannan mutanen banza kuma kai ne babban mutumin banza in kai wannan irin hali eh wallahi da gaske nake faɗin wannan magana duk mutumin da bai mutunta dokar ƙasarsa ya mutunta ta cewa tana da daraja sakamakon ta fa zai iya kashe wani sakamakon ta zai iya kashe wani jiya ina kallon wani an sa mana red din nan muka tsaya yake tsayawa ya tafi kuma Allah ne kawai ya kiyaye bai bige wasu mutane akan babur ba da sun mutu da shikenan kuma wannan ƙetare dokan ne da aka ce kare ƙetare ya ƙetare so waɗannan abubuwan in har yanzu muna wasa da su ya yi uwa musulmi to gaskiya har yanzu ba mu hankalci zaman mu na dan adam ba akwai abubuwan da by mere virtue of being a human being ya isa mutum a ce ya fahimci wannan abubuwan amma sai kaga mutum da ilimi wani ma yana da digirin wani ma ba ɗaya ba wani ma mai koyarwa ne amma zai tsallake dokar ya karya sai kai mamakin saboda me sai a ce ai wai duk ƙasa ce wai duk mun zama haka to in ku kaga ko in ƙasa aka ce duk ta zama haka to ai kaga shikenan ƙasa ta zama ba zan faɗa ba Allah ya sauke da haka ƴan uwa bangaren masu aikin tsaro wallahi amanar da take kan ku tana da girma na'am mun sani adadin ku ba shi da yawa kuna da karanci kuma kulawar da kuke samu ita ma da karanci amma dai gaskiya an dade ba a samu kulawa ga masu aikin tsaro irin a wannan shekarun ba akwai wasu haƙoƙi da aka dade ba a basu ba an basu mun sani kowa yana cikin wahala amma su dauki cewa al'adar su ce kawai su tsaya akan titi duk motar da za ta wuce sai an basu wannan 50 din ko ƙasa da 50 wannan abun in ba a daina shi ba fa cin amana ake da wanda yake zaune a office a kai masa returns da wanda yake tsakiya da kuma mai da wanda yake maidan dukkanin su cin amanar al'umma suke wallahi wallahi wannan abun babu kofar da wani zai halatta shi ko da ke ko su na zan ba halatta suke ko cewa suke dai haka ta kama ayi wallahi duk abin da zai a taso maka da shi gobe kiyama ya zama sababin ka na shiga wuta to tun yanzu kai wa kanka magani da kiyamul layl karbi da shi kuma wannan abun shi ya ja mana wannan lalacewar dokar shi yasa ba su da kima da daraja yanzu idan ka miko suka ki karba ka karya doka aka sauko da kai aka kwala maka mari ko bulala zane dai aka ce karka sake bin wannan gun ai ba za ka sake ba kowa zai san cewa akwai doka a ƙasa ina faɗin wannan saboda na san a duniya ba mu kadai ne masu irin wannan abu duk ƙasar duniya suna da wannan system din kuma yana tafiya daidai shiga Niger shiga Kotono shiga Idani duk haka suke kowa system din suna tafiya amma banda mu so in ana zancen amana duka mu zo mu tsallake waɗannan abubuwan ba mu faɗakar da kanmu ba gaskiya ba mu kyautawa kanmu ba to haka nan a kowanne babi dai harkar amana tana nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sauke tamu amana mu da muke magana Allah ya ba mu ikon sauke tamu ku da kuke sauraro da mu din ma da muke sauraro muna fata Allah maɗauki ya ba mu ikon sauke tamu amana fa'ida cikin wannan irin zance dama shi wannan gargadin ne faɗakar da junanmu don mun san wajibinmu ne mu faɗi waɗannan al'amura muna roƙon Allah maɗauki ya taimake mu mu koma cikin abin da muka fara karantawa jiya cikin abin da malam Abdulrahman bin Nasir yake ambatawa yace wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci nan aka fassara take kamar idza qumtum ila salati ko yawa tunda nan ana zancen in za a yi ne ba an riga an yi ba tunda yanzu ba in ba a yi hukuncin ba sai aka ce in za ka yi in kai hukunci to ana nufin in za ka yi hukunci wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl wannan an mun yi magana akan ta jiya ko ma'tufa ce akan inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati to sai ka maimaita kamar ka maimaita ne kace wa inna allaha ya'murukum annahu idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ko yawa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci an maimaita wannan kalmar wa idza hakamtum sai kuma aka maimaita an tahkumu bil adl ai akwai fa'ida nana tawar tana nuna muhimmancin abu ko za a iya fadin wani lafazin da ba wa idza hakamtum bainan nasi an yakuna bil adl za a iya fadin haka amma ba a fada ba sai aka maimaita an tahkumu bil adl to wannan shi ma akwai wani abu a ciki la'alla zamu zo mu a ishara zuwa gare shi da fa'idar cikin sa mun zo magana akan fa'idoji to sai ce wa hadha yashmalu al hukma bainahum fi dima'i wannan ya shafi ya kunshi hukunci a tsakanin mutane a fi dima'i cikin abin da ya shafi jini wal amwal in an ce jini yana nufin da kisa ko da raunuka yawa da kisasi na abin da ya shafi kisa da kisasi na abin da ya shafi raunuka yawa da kuma abin da ba kisasin ba diya aga wannan matsala in ta hukunci ce a kotu sai ya zama tana da alaka da kisan kai to koda ba kisasi za a yi ba diya za a bayar kun ga diyar dukiya ce to hukunci ne wannan matsaloli ne na me na dima'i ne domin me kudin jinin ne an fahimta ba matsala ce maliya ba to haka nan dai duk abin da ya shafi a jini rai kenan ko rauni to ayi hukunci da adalci wal amwali da dukiyoyi duk abin da ya shafi hukunci dangane da abin da ya shafi dukiya tsakanin wani da wani tsakanin wance da wance tsakanin makoci wani da makoci wani kuma abin ya shafi gida ya shafi fili ya shafi kudi ya shafi kaza da kaza ya shafi kasuwanci kayan sayarwa ne da sauransu alkawari bashi everything komai ya shigo ciki to ayi hukunci da adalci kada a dubi wasu al'amura wajen yin wannan hukunci in an ce adalci ya jama'a abin nufi ba kamar Allah malki ya faɗa mana abin da ya shafi tsaida hukunci ko shaida da adalci bil qist ya ayyuhal ladina amanu menene wannan ta yawa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wannan ta cikin suratul maida ko ya ku wadanda suka yi imani ku zama masu tsayuwa masu shaida ga domin Allah bil qist da adalci a ta suratul nisa'i kuma bil qist shuhada lillahi an fahimta to duka wannan abin da ya shafi shaida abin da ya shafi hukunci kuma ga wannan aya da kuma duk inda Allah madaukaki ya umarnin a tsaida hukunci da abin da yake shine shari'ar Allah wannan kuma yana cikin abubuwan da zamu zo kansu a ayoyin da za su biyo bayan wannan da kuma duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan me alƙalanci yayi adalci wajen hukunci ma'anar wannan adalcin shine kada a kalli komai sai shari'a shine ma'anar adalci kada a kalli komai sai shari'a kada a kalli wannan ɗana ne wannan ƴata ce wannan ɗan unguwarmu ne wannan ɗan garinmu ne wannan ɗan jiharmu ne wannan ɗan kaza ɗinmu ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk a aje shi a kalli mene me aka rubuta a doka in hukunci za a yi me aka rubuta a doka wanda ya yi kaza kaza za a yi masa to aje a yi masa ko ɗan waye ko ɗanka ne da ka haifa kai alƙali shi yasa dama a shari'a mai alƙalanci shari'ar ɗansa ba a kawo masa sai a kai wani alƙali ko ba haka ba ne ko shaida ce ballanta na alƙalanci sai a kai mu wani to bin abu da ya bisa tsari yana cikin abin da yake wajibi a bishi haka nan a cikin abin da ya shafi amana da so in faɗa ɗazu a cikin abin da ya shafi adalci mai tsari ya ambata in an zo za a yi kaza za a yi kaza kaza za a duba to shi za a duba fasa shi saboda wani abu daban to saba tsari ne kuma wanda duk ya rantsa akan zai yi daidai in ya saba wannan Allah zai tambaye shi akai yana cikin khiyana a amana wannan karatun yau ba dadi ko ina nufin abin da ya shafi ya taba mu babu wanda bai taba ba ta bangaren kowa zai ji a jikinsa babu abin da zai cuce ka gobe kiyama irin your failure to administer justice duk inda ya kamata kai daidai sai ka kasa yin daidai to gobe kiyama babu zancen kamanta garau za a nuna maka ga inda aka zo aka ce kai kaza ba kai daidai ba ka tsallake shi kuma duk wanda suka zo suka sanya ka kai kaza din nan lokacin babu su a gaban ka kuma Allah ba zai saurari ka ce ya Allah preja ne yasa nazo ne kaza preja groups akai ta turowa ne rasa yadda zan yi shi yasa za ku ga a wasu kasashe idan wani shugaba yayi abin da ba daidai ba me yake sai sauka sai ki nayi abin da ya saba matsari dan haka ban cancanci in zauna a wannan kujera kamar yana cewa ya jama'a ku samo wanda yafi ni mu kuma a kasar mu a lokacin ake makalkale kujera duk tsadan lawyer a lokacin za a je a nemo yadda za a yi maganin sa in har ka zabe ne haka za a yi kazantar dumulu dumulu abun ba shi da kenji kuma wallahi duk wannan abun babu wasa a ciki yana da repercussions din sa yana da mummunan sakamakon sa da yake bin mu a baya sai ya biyo mu a zaman lafiya sai ya biyo mu a makarantu sai ya biyo mu a asibiti sai ya biyo mu a tarbiyya duk wannan corruption din da kuke gani fa duk ta wani wuri ne kake ganin kare na to amma sai ya taho sai ya dawo a cikin gidanka corruption din malami ya zauna ya koyar ba haka zai zo danka a bashi takarda cewa ya ci jami'a ya shiga jami'a kuma malam bai koya masa cikin yaudara danka ya shiga jami'a bai iya komai ba ba turanci ba muhammadiya kamar da ake cewa Allah ya kyauta wannan abubuwan suna da taba zuciya amma babu abin da zai sa mu gyara kuma wallahi ba magana ce ta in an fada kai dariya ko ka ce gaskiya fa malam haka ne kuma in an fita daga nan yanzu ba za ka ce bari in zama wani mutum daban daga yau in zama mutum mai kula da doka mai tsara doka mai kiyaye doka ba a tukin kekena da tukin babur dina da yan uwana da kannina alal aqalli dai wannan shi ya shafe ni ko ba haka bane dan babu wanda wani abu bai shafa ba hatta fa idan ka zo masallaci cire takalminka ka bi ta kwata ko cabi da gangan ka dora akan takalmin wani in ya fito yayi tsaki har wannan fa Allah ba zai barka ba har wannan abun fa ba abu ne mai sauki ba duk abin da kai shi ka bata wani rai da gangan ba magana ce ta wai cewa wannan dan kankanin abu bane me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu wurare ce a nisance su kar aje a yi biyan bukata ya kira su kuma me almala'ik wuraren tsinuwa ma'ana wurare ne da mutane sun saba in an musu fitsari a gun suna cewa Allah tsine wanda ya fi tsarin nan annabi sallallahu alaihi wasallam kowannen bai bari ba sai da ya gaya mana saboda me saboda ba a so ka cutar da dan uwanka ya je yayi maka mummunar addu'a ba tare da kai ya sani ba ba tare da ya san ma kai bane ba tare da kuma kai din ka san shi kai wa ba amma ya tsine maka kuma tunda an cuce shi Allah yana karbar addu'ar wanda aka cuta to ya karba an tsine maka ka tashi ba ilimi ka tashi ba karatu ka tashi ai an ka ba tarbiyya din menene tsinuwar mutanen gari ce yau kai kaza gobe kai kaza in ko muka gyara kowa zama mutumin kirki a garin su to zaka ga an samu garin mutanen kirki sai a samu jiha ta mutanen kirki sai a samu kasa ta mutanen kirki wani zai ce mafarki ne amma in ka gwada alal aqalla ko ladan ka samu kuma wani ma yayi koyi da kai ai an ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu yace wal a'rad ma'ana tayy wa hadha yashmal al hukma bainahum fi ad-dima'i wal amwali wal a'rad mai al a'rad mutunci shine dai kamar wannan zancen na karshe misalin ne na karshe ne bai da taba mutuncin iyali mata leka gidajen mutane da sauransu to duk hukuncin da ya taba wani da wani suka zo gaban alkali to mai yin hukuncin nan yayi hukunci da adalci adalcin nan shine yin hukunci da shari'ar da Allah yace haka ake yi a nan gurin an fahimta wannan shine ma'anar yin adalci mai Allah yace aiwa wanda yayi kaza to wannan shi za a yi masa wannan shine adalci ko abinda yake kusa da haka gurgudan tafasil na malaman fiqhu a kowace mas'ala da wato zurfinta yadda malamai suka tattauna akan ta to ko ababin jini ne ko ababin dukiya ko ababin mutunci yace alqalil min dalika wal kaseer abin ko karami ne ko mai yawa ne abin nan ko babba ne ko karami alal qarib wal ba'id hukuncin nan da za ka yi ko akan makusanci ne ko akan manesanci wal barri ko mutumin kirki mutum mai da'a bawan Allah sananne walima wal fajiri da kuma fajiri mutumin da aka san shi fasiki ne marar kirki to ko akan waye ta kama a dora inde yayi abin da ba shine daidai ba wal wali wal adu ko masoyi ko abokin gaba duka ya zama cewa an yi adalci to sai mu tsaya anan za mu tashi inda yake wal muradu bil adli saboda zancen namu ya ci gaba da tafiya tare da inda muka tsaya ya Allah muna roƙonka ka taimake mu mu adalci wajen maganar mu ko da a karatun da muke yi Allah ka ba mu ikon yin adalci a gidajen mu Allah ka ba mu ikon yin aiki a wuraren ayyukan mu Allah ka ba mu ikon yin aiki a yin adalci a dukkan abin da ka dora mana a ibadar da muke yi a mu'amalolin da muke da mutane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك